Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 22 da kuma 25. Masarar ma jamhuriyar Niger suna yin jin shirye-shiryen na kai tsaye ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da muryar Arewa da Alol da kuma Niya. Za ku iya ma sauraron mu ta sashin internet a sashin hausa.com ko kuma voahausa.com. Jama'a masarun masu salamu alaikum barkanku da la'asariyar Asabar 14 ga watan Fabrairu shekara ta 2016 da fatan an wuni lafiya. Sahabu Imam Aliyu daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki za mu gabatar muku da shirin a daidai wannan lokaci. Ga kanun labarai.
‘Yan sandan ƙasar Uganda sun musanta rahotannin da wasu kafafun yaɗa labarai ke bayarwa na cewa zaman ɗarɗarɗin da ake yi a daidai wannan lokaci na yaƙin neman zaɓe ka iya yin tasiri akan zaɓen shugaban ƙasar da ke tafe. Gwamnatin Rwanda ta ce za ta kwashi 'yan gudun hijirar da suka fito daga Burundi zuwa wasu ƙasashe. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya ce yanzu ne daidai lokacin da ya kamata a samar da maslaha game da rikicin Siriya.
To a gaishe ka.
Ita saba amintawa da marigayi mai tsala. Na tsaya wato yaƙi da rasawa da cin hanci. Yanda ina zuwa babban abin da idanu ke yanda ma'aikatan gwamnati suka yi zurfi cikin rasawa da cin hanci.
Dr. Sa'id Ahmed Duka na Jami'ar Bayero ta Kano kan marigayi shugaban Najeriya Murtala Muhammad. Muna da rahoto kuma kan ranar rediyo. Sannan daga jamhuriyar Niger, jam'iyyar Lumana ta ƙaryata jita-jitar cewa ba za ta yi takara a yankin Maradi ba. Ibrahim Ka'almasi Garba na tafi da shirin amsoshin tambayoyinku. Yanzu ga labaran duniya.
To jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai gabatarwa Mahmud Lalu. ‘Yan sandan ƙasar Uganda sun musanta rahotannin da wasu kafafun yaɗa labarai ke bayarwa na cewa zaman ɗarɗarɗin da ake yi a daidai wannan lokaci na yaƙin neman zaɓen shugaban ƙasar ka iya yin tasiri a kan zaɓen wanda za a yi ranar 18 ga watan Fabrairun nan. ‘Yan sandan sun ƙara da cewa suna aiki kafaɗa da sojoji da kuma sauran jami'an tsaro domin ganin an yi zaɓen cikin kwanciyar hankali. Wannan batu ya taso ne a daidai lokacin da hukumomin ƙasar suka haramta yin amfani da mutum-mutumi a lokacin kamfe gabanin zaben da ke tafe. Hukumar zaben ƙasar ta ce ta lura akwai ƙaruwar masu amfani da wannan tsari wajen yaƙin neman wato yin kamfen ɗinsu duk da cewa ta haramta yin hakan tun shekarar 2010. Kakakin 'yan sanda Fred Enenga ya ce sun ƙaddamar da wani aikin cire duk wani mutum-mutumi domin a cewarsa hakan ka iya barazana ga tsaro a lokutan zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisu da kuma na ƙananan hukumomi. Gwamnatin Rwanda ta ce za ta kwashe 'yan gudun hijirar da suka fito daga Burundi zuwa wasu ƙasashe bayan zargin da wani jami'in diflomasiyyar Amurka ya yi cewa Rwanda tana horar da 'yan tawayen da ke adawa da gwamnatin Burundi. Hukumomin Rwanda sun fitar da wannan sadarwa ce a jiya Juma'a inda suka ce za su haɗa kai da sauran ƙasashen waje domin sauyawa 'yan gudun hijirar matsuguni. Wannan sanarwa ta zo wa hukumar da ke kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya da mamaki inda ta nuna damuwarta kan yadda ƙasar ta Rwanda ke shirin datse ayyukan lura da 'yan gudun hijiran da ta kwashe shekaru da dama tana yi. Burundi ta jima tana zargin Rwanda da marawa 'yan tawayen ƙasar ta baya waɗanda ta zarga da cewa suna shirin kifar da gwamnatin da ke Bujumbura babban birnin ƙasar, zargin da ita ma Rwandan ta sha musantawa. Rikicin Burundi da ya samo asali ne tun bayan da shugaban ƙasar Pierre Nkurunziza ya ayyana shirinsa na tsayawa takarar neman shugabancin ƙasar a watan Afrilun da ya gabata. Lamarin da 'yan adawa suka ce ya saba kundin tsarin mulkin ƙasar. Tuni dai kuma shugaban Nkurunziza ya lashe zaben da aka yi a bara. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya ce yanzu ne daidai lokacin da ya kamata a samar da maslaha game da rikicin Siriya. Yayin da yake wani jawabi a yau Asabar a wani taron samar da tsaro da ke gudana a birnin Munich, Kerry ya ce rikicin na Siriya na buƙatar a kawo ƙarshensa a siyasance domin samar da zaman lafiya mai ɗorewa. Ya ƙara da cewa matsayin da za a ɗauka ka iya kawo ƙarshen rikicin nan da wasu makonni ko kuma watanni ko kuma ya ƙara dagula al'amuran ƙasar. Gabanin wannan taro, Firayim Ministan Rasha Dmitry Medvedev ya musanta zargin da ake cewa ƙasarsa na kai hare-haren bam a kan fararen hulan ƙasar ta Siriya, lamarin da ya ce babu wata hujja da za ta nuna hakan. Firayim Ministan Rasha ya yi wannan tsokacin ne bayan da takwaran aikinsa na Faransa Manuel Valls ya yi kira ga Rasha da ta dakatar da hare-haren da take kaiwa akan fararen hula domin hakan ka iya tasiri kan yunkurin da ake yi na kawo ƙarshen rikicin. Labaran zana zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To Amurka ta ce ta aike da ƙarin makamashin wuta na batir wanda za a dasa shi da makami mai linzami a ƙasar Koriya ta Kudu. Amurkan ta ɗauki wannan mataki ne a matsayin wani martani kan guje-gujen manyan makamai masu tafiyar dogon zango da Koriya ta Arewa ta yi a baya. Kwamandan runduna ta takwas Lieutenant General Thomas Vandal ya ce ɗaukan mataki irin wannan zai sa su kasance cikin shiri a duk lokacin da Koriya ta Arewa za ta kai wani hari. Dokan wannan mataki na zuwa ne yayin da Amurka da Koriya ta Kudu ke shirin gudanar da wata tattaunawa a makonnin da ke tafe domin cimma matsaya kan yadda za su girke ƙarin makamai domin kare kansu, kamar yadda wata majiya hukumar tsaron Koriya ta Kudu ta tabbatar. A makon da ya gabata ne hukumomin Washington da na Seoul suka cimma matsayar fara tura makaman kare hare-haren wanda ake kira THAAD a takaice. Hukumomin Bangladesh sun fara wata kididdiga domin gane adadin yawan 'yan kabilar Rohingya da suka yi hijira zuwa ƙasar yayin da suke gujewa musgunawa daga ƙasar Myanmar ko kuma Burma da ke makwabtaka da ƙasar. Hukumar gudanar da kididdigar ƙasar ta Bangladesh ta ce ta fara wannan aiki ne tun a makon da ya gabata a cikin gundumomi shida. Akalla 'yan kabilar Rohingya 133 ke zaune a sansanonin 'yan gudun hijira da gwamnatin ƙasar ke sanar da su. Sai dai bincike kuma ya nuna cewa akwai akalla wasu 300,000 zuwa 500,000 da gwamnatin ba ta san da zaman su ba. Su dai 'yan kabilar Rohingya ba a musu kallon 'yan ƙasa a Myanmar, lamarin da ya sa ake hana su takardun shaidar zama ɗan ƙasa. Hukumar Bangladesh sun ce suna wannan aikin kididdiga ne domin samun bayanai kan irin halin da suke ciki da kuma abubuwan da suka shafi tattalin arzikin su. A ƙarshe, ƙungiyar tarayyar ƙasashen Turai ta baiwa ƙasar Girka wa'adin watanni 3 da ta yi maza-maza ta gyara kan iyakarta ko kuma ta fuskanci fushin ƙungiyar. A jiya Juma'a, kwamitin zartaswar ƙungiyar ta AU ya amince da wasu buƙatu da aka gabatar mai kan irin matakan da Girka ya kamata ta ɗauka da suka haɗa da yin rijistar baƙin haure da ƙara sa ido kan iyakokinta da sauransu. Wani rahoto da aka gabatar a farkon wannan wata ya nuna cewa Girkan ba ta wani abin a zo a gani wajen daƙile kurarar baƙin haure waɗanda suke ƙoƙarin kaiwa ga ƙasashen arewacin nahiyar ta Turai. Ƙungiyar tarayyar Turai ta ce ne za ta janye damar da aka baiwa yankin Schengen da ke barin walke barin zirga-zirgar mutane daga ƙasashen nahiyar Turai 26 ba tare da fasfo ba.
Labaran duniya kenan, agamaye daga nan sashin Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC, Mahmud Lalo ya gabatar. To madalla, yau 13 ga watan 2 ya cika shekaru 40 daidai da kisan shugaban Najeriya zamanin mulkin soja Murtala Muhammad, kuma har yanzu 'yan Najeriya da wasu a wasu sassan duniya na ci gaba da tunawa da shi. Kan haka muka tuntuɓi masanin kimiyyar siyasa a jami'ar Bayero da ke Kano, Dr. Said Ahmed Dukawa, domin jin abin da ya sa haka.
To wato wasu abubuwa ne kimanin 3-4 jigai-jigai.
Na'am.
Suka saba amintawa da marigayi Murtala. Na ɗaya, wato yaƙi da rasawa da cin hanci, yanda ina zuwa babban abin da idanun shi, yanda ma'aikatan gwamnati suka yi zurfi cikin rasawa da cin hanci. Saboda haka nan da nan ya ɗauki matakai waɗanda za su dawo da hankalin ma'aikatan gwamnati har ya tsinci kasancewar aikin gwamnati wata amana ce. Na biyu, yanda ike aiki wato talan cika da faɗa da cikawa, komai girman aiki yana faɗa yanzu nan za a fara. Kamar alal misali, tasowa da Lagos a dawo Abuja a matsayin babban birnin tarayyar Najeriya da makamantansu. Za ka ga yana faɗa ana fara yin aikin. Abu na uku, matsayarsa a kan wato harkokin da suka shafi Afirka da kuma alaƙar ƙasashen Afirka da ƙasashen yammacin Turai. Yadda ya nuna cewar zancen ake duk sanda Afirka za ta yi wani abu ta aike daga yammacin Turai sai ya kamata ake ya zo karshe sai aka bara a sake daukar wata magana wacce ba ita kenan ba musamman lokacin Angola tana fafutukar neman mulkin kai kuma yammacin Turai akwai jam'iyyar da suke so su yi baya suka nemi tarayyar Afirka kungiyar kasashen Afirka na su goyi bayan jam'iyyar da yammacin Turai suke nema alhali su kuma sun kala suna ganin wata jam'iyyar daban ita ce tafi yankin shi kasa ita tafi kuma nan da nan ya aika da sako ita babu sai ma buga sakon a jarida ce ba za a yi ba aka yi jagoran taron na wannan kasashen aka yi abinda aka yi kuma Angola ta samu yancin kai a karkashin jam'iyyar kasashen Afirka suka fi goya baya ba wacce kasashen yammacin Turai suka fi goya baya ba sai kuma ba sani ba sabo wajen ɗaukan matakan da yake yi babu wani zancen a ce wai kai makusancinsa ne ko kaza ko kaza ko mai kusancinka da shi da ka karya doka zai tsora doka a kanka.
Shugaban ƙasa na makwabtanmu Murtala mun yau rishin kadi ya sa zuciyarmu ta yanke zuciyarmu ta kuka ta ta fakwari da yawa mun dade muna ta salima cikin zakatun mun kasan ta ala shi ne ya kaddara da
a ranar 10 ga watan Fabrairu shekara ta 1976 ne wasu sojoji karkashin jagorancin Colonel suka dimka suka harbe sai kashi General Murtala Muhammad a wani yunkurin juyin mulki da bai samu nasara ba. Hakanan yau ce ranar da hukumar UNICEF ta Majalisar Dinkin Duniya ta ware duk shekara domin duba muhimmancin gidajen rediyo. Wakilin sashin Hausa Ibrahim Abdulaziz ya ce sanadin gidajen rediyo aka samu kungiyoyi na zabi sonka da su muryar talaka da sauransu. Ga ci gaban rahoton.
To ko shin ma ya kungiyoyin ke kallon wannan rana Alhaji Zaidu Bala Kofa Sabuwa na jihar Kebbin Najeriya shine ma shugaban kungiyar muryar talaka kasar.
To Haji Ibrahim Abdulaziz ita dai ranar rediyo ta duniya rana ce mai muhimmanci gare mu musamman ma mu yan kungiyar muryar talakawa ta Najeriya saboda rediyo ita ce kusan mu ce ita an muryar talaka saboda rediyo ta kai fagen mutum in hina cikin daji in hina sama hanya in hina cikin gida ne zai samu labari ingantacce kuma rediyo ta zama tankar makaranta a gare mu shi yasa muka gani da cewa rediyo tana da muhimmanci sosai babu wata kafa wadda ka saukin wayar da kan al'umma musamman ma wayar da kan talakawa irin rediyo.
To sai dai kuma masana ma na gani akwai buƙatar karama irin waɗannan ranaku tare kuma da inganta dangantaka tsakanin gidajen rediyo da kuma masu sauraro. Malam Mustapha Muhammad tsohon ma'aikacin gidan rediyon BBC ne yanzu haka ke zama dan jarida mai zaman kansa ya ko bayyana muhimmancin wannan rana inda ma ya bayanin cewa
Abdulaziz zan iya cewa wannan rana tana da matukar muhimmanci musamman ga mutanen da suke sauraron rediyo kuma ka san galibi wanda suka fi sauraron rediyo ko suka fi samun bayanai ta kafafen yaɗa labarai na rediyo su ne mutanen da suke zaune a nan arewacin Najeriya wanda zaka ga mutum yana jeji ko ƙauye amma yana tare da rediyon sa yana saurara yana jin yadda duniya ke ciki saboda haka wannan ya nuna wannan rana ta rediyo tana da muhimmanci domin rana ce wadda za a riƙa bibiyar irin abubuwan da rediyo ta taimaka wajen faɗakarwa da wayarwa da kuma nishaɗantar da mutane musamman kamar yadda nake maka bayani a nan arewacin Najeriya an fi sauraron rediyo idan aka kwatanta da wasu sassa na wannan ƙasar. Sannan kuma muhimmancin da wannan rana ke da shi shine a ga ai bibiya a ga wani irin taimako ma wannan rediyo take yi ga al'umma sannan wani irin a ci gaba take jawa zaka ga so da yawa rahotanni da ake a rediyo yana shiga kunnuwan gwamnatoci da masu madafin iko wanda za su gyara akan wani wasu kurakurai da suke yi ko wasu damuwa da mutane ke fama da shi.
Ibrahim Abdulaziz, sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola a Najeriya.
Jam'iyyar Lumana Afirka a Jamhuriyar Nijar ta ƙaryata jita-jitar cewa ba za ta shiga takarar 'yan majalisa a jihar Maradi ba, kamar yadda daraktan yakin neman zaben jam'iyyar a yankin Malam Salha ya yi bayani a hira da yi da wakilin sashen Hausa Shuaibu Mani.
Lalle wannan rudani yana shiga cikin kunnan mutane, ana ta kai masa kawo, kai kawo ba su ga wannan abu, ana ta yawan kiran mu. Ka san dama wanda ya saba kai gida Hausa suka ce sai ya kai shi ƙarya, ka san wanda ke yin ta, to ba san ya ka zunuban shi wajen Ubangiji ba. Bare rudani wanda zai tada mutane hankali, wannan abu muna ta shin ana ta yawan kira, alhali ƙarya ce ba gaskiya ba ne. Bakin da aka ce kotun koli kwada ke ce ma Cour Constitutionnelle ta riga ta yi validate ɗin dossier ko kuma ta yi validate ɗin candidature, a taƙaice ita in ta yanke ta yanke, ba kotun da ake cewa ba a daga ƙara ne, in ta yanke ta yanke, da haka nan ka hanta yanke hukunci sai ta tantance komi da komi. Dossier ɗinmu tun daga nan Maradi mun gyara su, muka tare kanmu muka kai sai Niyame muka gyara, muka zo Minister of Interior aka diba takardu dalla dalla dalla, suka ce sun yi, duk da haka nan ba mu yarda ba, sai ta kankance ba. Muka dauko lawyer UC avoka, muka dauko shi muka kwana biyu tare da shi, dossier guda 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 yabbi, takarda ɗaya 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 ɗaya, dossier ɗaya 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 ɗaya, tun daga tipulan tun daga titular har tipulan, komai ya zo daidai, komai ya zo daidai, cewa da an ba Lumana umurnin ta yi takara tun daga Bermo, deputan mu na Bermo da wadanda guda 31 na cikin jihar Maradi gaba daya za su takara, in kuma shugaba za su yi da shi to su ta yi shi dai abin da abu a so a ce kai an ji ƙarya ga bakinka, in mutum mutumin kirki ne ya ji kunya, da a ce an yi wata magana wadda ba ta ƙwarai ba ga bakinka, a ce gare ka bakinka aka ji ga dai wani ba san ga wani ba, ga wani mai jin kunya haƙƙon mamaye mutu, to amma ƙarya ba ta da wani unhani. Bari rudani wanda ke tada hankalin mutane, yanzu mutane hankalin su da ya tashi an ce Lumana ba ta yi, Lumana ba ta yi, ƙarya ce. Lumana za ta yi takara cikin jihar Maradi gaba daya insha Allah, abin da muke kira gaban goya bayan mu da waɗanda ke tare da mu militan ɗin mu da waɗanda fartutuka waɗanda za su daha mana baya, to su ta yi gaban su gadi su amshi karta ɗin su ta zaɓe, su ta hira zaɓe tun da sassuwahe fida pp ta su zaɓe su kasa su tsare kuma su raka.
Kuna sauraron waɗannan rahotanni ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC, yanzu ƙarfe 10:17 kusan da rabi. Yanzu kuma ga Ibrahim Kalmu Sigarba da shirinmu na gaba.
Masu sauraronmu, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Yau za mu fara da amsoshin tambayoyin masu sauraronmu da ke son sanin tarihin shahararren mawaƙin nan da ya rasu cikin wannan makon, wato Alhaji Sani Ɗan Indo. Masu tambayar sun haɗa da Shu'abi Idris Ƙofar Fada da Ishaq Abdalla Ɗan Rima Bena da Husaini Ɗangwata Karasuwa da Malama Safara'u Zamani Almajirawa da dai sauran masu sauraronmu da dama. Sai kuma kashi na biyu na ansar tambayar Isu Hundila mai son sanin tarihin kwalejin Barewa da ke Zaria. To bari mu fara da tambaya kan tarihin marigayi Sani Ɗan Indo. Idan masu tambayar na saurare, ga amsa daga bakin wani tsohon edita a sashen Hausa na muryar Amurka, kuma wanda ya shaƙu sosai da marigayi Sani Ɗan Indo da kuma waƙoƙinsa. A nan ina maganar Malam Shehu Yusuf Kura.
To Ibrahim, da farko dai Allah ya ji kan Sani Ɗan Indo, Allah ya gafarta masa. Kuma na san shi, mun yi hudda da shi dai akan wannan harka ta mu wanda kuke yi yanzu ta ƴan jarida. Shi Sani Ɗan Indo mutumin Gusau ne a kasar Zamfara, anan aka haife shi, a cikin garin Gusau aka haife shi. Kuma nake jin lokacin da ya fara waka shekarunsa kusan 21 ko da 2, iyayensa sun sa shi a makaranta ta boko da ta allo. To an tura shi makarantar boko din, kamar yadda ya taba faɗa min a wata hira da muka yi da shi, sai ya gudu ya tafi cikin tasha ko cikin kasuwa inda zai je ya hudda da 'yan turin kura waɗanda ake cewa da su 'yan kura. To yana cikin wannan aiki na turin kura tare da manyan mutane da suka girme shi, sai Allah ya saka masa sha'awar san kiɗa. Sai ya ɗauki gwangwani ya haɗa kuntiginsa, yana yin kiɗan kuntigi a lokacin nan, bai yin waƙar sai dai in ana turin kuran, shi kuma yana yin kiɗan kuntiginsa. To ana nan kiɗan kuntigin ya zauna a hannunsa, domin sai ka koya. To da ya koyi kiɗan kuntigin kuma sai ya ga to me zai hana ya fara waƙa. to kaga irin waɗannan mawakan irin su masu gurmi ba kidan kuɗi suke yi ba, kiɗa suke yi kawai. In an gama turin kura an gaji ana so a shakata, sai ya ɗauko kuntigin sa ya fara yi, ya fara yi wa abokansa ƴan turin kura, ya fara yi wa mutanen da suke tare, har dai suka gano yana da basira. Daga nan ne ya ringa bin gidaje haka, gurin da ake shakatawa da gurin da ake holewa, ya ringa yin kiɗa. To bai fito sosai ba sai da wata waka da ake cewa da ita babba bigi babba, wacce suke yi da shi da wani yaron sa Allah ji kansa, shi ma yaron su ana cewa da shi Garba. To daga nan kuma ya zo Kano. Ka san in ka zo Kano kana mawaki a nan kake shahara. To da ya zo Kano ya haɗu da mutane a Kano, kafin ya zo Kano akwai ubangidansa ana cewa da shi Ma'aji Ma'azu, shi ma ya yi masa wata waka kuma ta fito da shi. To daga baya da ya zo Kano ya zauna a gurin wani da ake cewa da shi Zubairu, shi ma Zubairun ya rasu. To daga nan ne kuma Allah ya daɗa fito da shi. Amma ɗan Indo mutum ne mai basira, mutum ne mai hikima, kuma shi kadai ne ya fara yin kiɗa da kwalaba. Mutane suna ta mamaki, to wani irin kiɗa ne wannan? To haka dai Allah ya fito da shi, har kafin ya haɗa makaɗa su ɗan Ige, su Shehu, su Umaru, duk makaɗansa ne, duk yawancinsu sun rasu. To kuma da izo Kano ya zauna, Allah ya masa arziki a Kano, ya shahara a Kano. Kafin ma ya rasu sati uku ko huɗu, ni mun yi magana da shi, ya ce zai tafi Lagos zai je ya yi waka da shi. Da shi to Allah ya kiyaye. To a waka ya rayu, a waka ya mutu, kuma shi bai gaje ta ba, iyayensa ba su yi ba, kakanninsa ba su yi ba, kawai dai harka ce shedana ce ta duniya ya shiga. Kuma Allah ina fa'ina da nasibi, kamar dai su shata din nan, shi ma shata ba gado yayi ba, dukkaninsu Allah ne yake sa su akan wata turba da yake suna da basira, kuma Allah ya fito da basirarsu.
To Malam Shehu, kamar yadda kai bayani, wakar babba bugi babba ta fito da shi koko ta fitowa da shi, me yasa haka?
Saboda a lokacin da izo Allah sai ya hada shi da Garba. Ya gaya min yadda suka hada da Garba. Akwai wani kauye da ake sha da shi Sanyin na a can kasar Sokoto ne. To sai shi wannan Ma'aji Ma'azu sai yake cewa da shi akwai wani dan karamin yaro da shi ma ina yin waka irin taka, inda zai bi ka da zai karu. Sai dan Indo yace to a hada shi da shi. Saboda haka aka hada shi da Garba yana bin sa. To abin da yasa waka babba bigi babba kamar ita ce bakandamiyar sa, domin zai iya saka komai a ciki, zai iya saka kowa a ciki. Kuma kidan yayi dadi da shi da yaron, in ya fadi wani abu yaron ya fadi wani abu, in ya fadi wani abu yaron ya fadi wani abu, haka suka ringa yin waka kamar kida ne da anshinta, amma ba anshi ne yadda ka sani ba, kida ne su biyu suke yi. Na tabbata kuna da ita a nan gidan rediyon ku, in ka sa ta zaka ji hikimar ta na cewa babba bigi babba. Wata ran tare da kai muke waka Garba, wata ran ko ba ma nan Garba yake gaskiya ne, wata ran kaza. To irin wannan hikimar da basirar da shi da Garba, to da izo Kano ka san mutanen Kano suka dauki yayin abu nan da nan, sai suka fito da shi, aka kira shi, aka hira da shi a CTV, aka yi masa recording a CTV, ana sa rabin sa'ar Sani Dan Indo, haka ma NTA Kano. Kuma NTA Sokoto akwai wani Bello Katune, wani ma'aikacin jarida ne, shi ma yana da ya fito da Dan Indo sosai, saboda ya bashi fili, ya bashi dama. Saboda makaɗi duk basirarsa idan gidajen rediyo ba sa amfani da kaɗe-kaɗensa baya tashe. To Allah ya taimaka lokacin Sani Dan Indo ya yi tashe daidai kafin wannan zamani na NG ta da 'yan sauransu su zo. Da in ka lura Ibrahim, yanzu kaga ai ba mu da makaɗan Hausan ma, yawancinsu duk ba su yi. Su Shehu Ajilan nan, su Sani Dan Indo ɗin, su Musa Ɗanbade, yanzu da wuya ka ji ana yayinsu. Amma dai suna nan suna yi, ba dainawa suka yi ba, amma zamani ya kusancin musu.
To Malam Shehu, yawancin lokaci a nan sashen Hausa akan ce idan ka ji waƙar Sani Dan Indo kakan tsuma, me yasa haka?
Wallahi saboda ina ƙaunar yaron. Lokacin da ni aiki a wani gidan rediyo a Kaduna, har gidana yake zuwa ya yi ni ya kwana, kuma in ɗauke shi in kai shi gidan rediyon ya je ya yi recording, kuma ni kaina nakan kirawo shi gida izo i zauna ya min waƙoƙi na ɗauka. Hasali ma yawancin waƙoƙin da kuke da su a nan na Sani Dan Indo ɗin, yawanci inda za ka bincika za ka ga ni na sa shi ya yi su. Akwai waƙar da Voice of America, akwai waƙoƙin da mutane da yawa. Saboda basira wato Ibrahim basira abinda isa mutane yanzu ba sa ganin darajar basira saboda basu santa ba, amma ni in naga mutum mai basira mai hikima musamman mawaka zaka ga cewa ba rubuta abun nan suke ba, ba zama suke da daddare su shirya ba, kawai za a ce yi wa Ibrahim Garba waka, kaga yayi masa waka daidai. Domin lokacin da nazo nace yi wa Voice of America waka, ban gaya masa zan tambaye shi ba, ban gaya masa ga shirin da nake ba, nace zaka iya wa murya Amurka waka, yace kwarai kuwa, nan take kuma yayi ta kuma tai dadi alhamdulillah. To irin wannan ne yasa ni nake kaunarsa.
Sai kuma kashi na biyu na ansar tambayar Isu Hundila, mai son sanin tarihin kwalejin Barewa da Kizariya. Idan Malam Isuhu na saurare, ga masanin tarihin nan na Cibiyar Arewa da ke garin Kaduna, Dr. Salisu Bala, zai baka kashi na biyu na ansar tambayarka.
Wato, waɗanda suka rike makarantar tun daga farkon kafata har zuwa lokacin da yake na baya-baya ɗin nan, akwai Mr. G.A.J. Beneman, principal na farko Bature daga shekara 1921 zuwa shekara 1931. Sannan akwai Mr. M.W. Oyx daga shekara 1931 zuwa shekara 1932. Sannan akwai Mr. T.S. Phillips da ya shugabanci makarantar daga shekara 1932 zuwa shekara 1934, wanda yake biye masa shi ne Mr. T.S. Nicholson, wanda ya rike makarantar a shekara 1934 shi ma. Sannan sai aka samu Mr. T.H. Baldwin daga shekara 1934 zuwa shekara 1935. Sannan sai ɗan Najeriya na farko wanda ya rike shugabancin makarantar shi ne Mr. J.O. Major B, wanda shi ne principal na farko na kwalejin Barewa daga shekara 1963 zuwa shekara 1964. Shi ma kuma ɗaya ne daga cikin ɗaliban makarantar. Sannan bayan nan kwaleji ce ko in ce makaranta ce wacce ta suna sosai, saboda makaranta ce wacce ta samar da shugabannin Najeriya kusan za a iya cewa kusan guda biyar. Kaga na farko dai akwai Alhaji Abubakar Tafawa Balewa wanda ya prime minister, akwai General Yakubu Gawan wanda ya shugabanci Najeriya a mulkin soja, akwai General Murtala Muhammad, sannan akwai Alhaji Shehu Shagari, sannan akwai Umar Musa Yar'Adua shi ma makarantar yayi, sannan akwai General Muhammadu Buhari shi ma yayi makarantar bayan yayi primary din shi a Daura a nan mai Adua, kafin ya tafi kwalejin wato Katsina Model School a shekara 1953, sannan ya tafi Government College Katsina shekara 1956 zuwa shekara 1961, wanda ita ce wannan da yake magana akan matsayin Barewa din nan. So bayan wayannan manya-manyan mutane wanda suka shugabanci Najeriya da wannan kwalejin Barewa ta samar, akwai sauran mutane waɗanda sun riƙe mukamai da dama.
Sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ansar wasu tambayoyin, ciki har da kashi na biyu na ansar tambaya kan tarihin marigayi Sani Ɗan Indo. Yanzu a madadin Dr. Salisu Bala na Cibiyar Arewa House Kaduna, da Malam Shehu Yusuf Kura da ke nan Amurka, da wanda ya haɗa mana sautin Mr. Caleb da injiniyanmu, ni naku Ibrahim Kalmasihi Garba ke cewa a kasance lafiya lau.
To madalla a gaida malamai, yanzu kuma ga tashin kanin labarai kafin mu sallama.
‘Yan sandan ƙasar Uganda sun musanta rahotannin da wasu kafafen yaɗa labarai ke bayarwa na cewa zaman ɗarɗarɗin da ake yi a daidai wannan lokacin yaƙin neman zaɓen shugaban ƙasar ka iya yin tasiri a kan zaɓen wanda za a yi ranar 18 ga watan Fabrairun nan. ‘Yan sandan sun ƙara da cewa suna aiki kafaɗa da sojoji da kuma sauran jami’an tsaro domin ganin an yi zaɓen cikin kwanciyar hankali. Wannan batu ya taso ne a daidai lokacin da hukumomin ƙasar suka haramta yin amfani da mutum-mutumin wajen yin zaɓe gabanin zaɓen da ke tafe. Gwamnatin Rwanda ta ce za ta kwashe 'yan gudun hijirar da suka fito daga Burundi zuwa wasu ƙasashe bayan zargin da wani jami'in diflomasiyyar Amurka ya yi cewa Rwanda tana horar da 'yan tawayen da ke adawa da gwamnatin Burundi. Hukumomin Rwanda sun fitar da wannan sanarwar ce a jiya Juma'a, inda suka ce za su haɗa kai da sauran ƙasashen waje domin sauyawa 'yan gudun hijirar matsuguni. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya ce yanzu ne daidai lokacin da ya kamata a samar da maslaha game da rikicin Siriya. yayin da yake wani jawabi a yau Asabar a wani taron samar da tsaro dake gudana a birnin Munich. Kerry ya ce rikicin na Syria na buƙatar a kawo ƙarshen shi ta hanyar siyasance domin samar da zaman lafiya mai dorewa.
To madalla gaishe kama saro abin da ya sawa kenan cikin shirin a halin yanzu sai kuma can bayan lisha za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamin na madadin Muhammad Lalo wanda ya gabatar da labarai da kuma Kalib Getacho wanda kula da aikin gabatar da shirye-shiryen mu da ma injiniya Martin Kusiyas wanda ya taya shi, anan ne sahabu Imam Ali zan dakata in sallama da ku, mu zama lafiya.